بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine 5 ga watan Safar shekara ta 1446 ba hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiyya mu da wannan masallaci mai albarka na Jami'ul Uthman ibn Affan dake bayan tsohon Illan Bank anguwan jari a cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu cikin littafin nan mai albarka mai suna Muktasarul Akhdari fil Ibadat wala littafi wanda aka fi sanin sa da ahalari wanda Allah ya sanya wa albarka ya zama kusan gidan kowa akwai shi kuma mafi yawa duka an karanta shi to Allah da ikon sa wannan shine dai kasance darasin mu na 10 daidai a cikin jerin darussa da muka da muke gabatarwa a cikin littafi din. A darasin baya idan za a iya tunawa mun kwana a ƙarshen muqaddima da malam yayi dai masa take da ma huwa awwalu ma yajibu 'alal mukallaf. Kenan tunda Allah ya sa mun kammala wannan babin zamu shiga sabo kenan. To amma gabanin mu shiga cikin sabon fasali idan aka duba cikin littafin a shafi na 8 din za a ga inda malam yace fa'idatun wa talkhis ma'ana fa'ida da kuma takaitawa ma'ana summarization summary na abinda aka yi to na ga yana da muhimmanci a ce mu karanta shi kafin mu dora sabon fasali din da fatan muna tare fa'idatun wa talkhis fa'ida da kuma abinda ya shafi takaita abinda aka yi a baya إِلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ حَوَالَيْ 40 مَسْأَلَةٍ يَتِي كَسَنِي أَلَّا يَمَكَ رَحَمَا مَوَلَّفٍ وَنَا لِلْتَافٍ نَأَسَلٍ وَاتُو الإمام عبد الرحمن الأخضري ذكر في هذه المقدمة حوالي 40 مسألة يا أمبتا منك الكشم ونا مقدما دي واتو مسألو لي wajen guda 40 minhal wajibatu wa minhal muharramat daga cikin abubuwan da ya ambata wajen 40 din nan wato a cikin su akwai wanda suke wajibai akwai wanda suke kuma muharramai wanda haramun ne da ku tana ce yajibu alaihi ko ya harumu alaihi duka to lalle sun kai wajen guda 40 ko sama da haka amal wajibatu waɗanda suke wajibai daga cikin abubuwan da ya ambata a wannan babi na muqaddima da ya buɗe littafin da shi fa nahwu 13 wato sun kai wajen guda wato 13 wahiya waɗannan ababe din waɗanda suke a matsayin wajibai da malam ya ambata tasihul imani akwai magana inganta imani da shi ya fara wa ma'rifatu fardil aini wal muhafazatu ala hududillah da sanin farillan mutum na ainihi na dole abubuwan da suka wajaba akan mutum kamar abin da ya shafi sallah da tsarki da azumi wal muhafazatu ala hududillah da kuma kiyaye dokokin Allah wat tauba ya ambata mana a cikin jerin abubuwan da suka zama wajibi akan mukallafi cewa wajibin sa ne ya rika tuba akai akai wa tarkul ma'siya sannan kuma dole ne mutum ya bar laifi a sadda ya gane cewa abin da yake aikatawa laifi ne ko kuma aka sanar da shi aka tunatar da shi wa hifdhul lisan a cikin abubuwan da suka wajaba da malam ya ambata mana a muqaddiman sa akwai maganar kiyaye harshe mutum ya san me zai faɗa ya auna abin da zai faɗa shin alkhairi ne ko sharri in alkhairi ne ya faɗa in sharri ne ya kame harshen sa domin za a masa hisabin ta wa hifdhu jami'il jawari na daga cikin abubuwan da suka wajaba da malam ya ambata a wannan muqaddimar tasa shine kiyaye dukkanin gabbai mutum ya tsara dukkanin gabobinsa daga aikata abubuwan da suke na haramu والحب لله daga cikin abubuwan da suke na wajibai akwai mutun yayi soyayya saboda Allah والبغض له mutun yayi kiyayya saboda Allah ya zama ma'aunin soyayyanka da kiyayyanka ga kowaye ya zama akan Allah ne don haka daka so na Allah zaka ki wanda baya son Allah والرضا له sannan wajibi ne mutun ya yadda da Allah ma'ana yadda saboda Allah abinda aka yi maka idan don Allah ne ya zama dalilin sa ka dauka in na hakuri ne kai in kuma na yadda ne ka yadda wal ghadabu lahu sannan wajibi ne mutun ya zama idan zai yi fushi yayi fushin sa saboda Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar lalle wajibi ne akan baligi mukallafi yayi umurni da kyakkyawan aiki gurgudan ikon sa yayi hani ga barin mummunan aiki gurgudan abinda Allah ya sanarce shi to waɗannan sune kaɗan daga cikin wajibai da malam ya ambata a wannan muqaddima ta sa ko ba komai mun dan takeice wa amal muharramat dangane da abin da suka shafi abubuwa na haramun wanda suka zo a muqaddiman fa nahu 27 mas'ala ya ambata mana mas'aloli da suka kai wajen guda 27 wahiya daga ciki ga su kamar haka akwai ta'khirut tauba laifi ne mutun ya jirkita tuba haramun ne da haka mutun ya yawaita tuba kada ya ce har sai wani lokaci ko sai har sai Allah ya shirye shi wan nazarul mudi ila al muslim sannan haramun ne mutun ya kalli dan uwansa da kallo na cutarwa ko wulakantawa wal kadhibu na daga cikin wadannan abuwa na haramun shine mutun ya zama makaryaci koda kuwa sau daya ne a rayuwarsa wal ghibatu na daga cikin abuwan haramun shine mutun ya ci naman dan uwansa ya faɗi wani aibin sa a bayan dan uwan bayina wannan mimatu da annamimanci ma'ana hada wuri aiwa ne yace kaza ka koma wajen wancan din ma shi ma yace kaza a kanka wal kibru haka nan haramun ne girman kai wal ujbu jiji da kai war riya riya mutun yayi aiki saboda ayaba ko a ce aiwa na suwa na kenan was sum'atu da kuma jiyar da mutane abunda ma ba a ganin ba kaya oye kazo kana ce ai je an yi kaza dan dai a ga girman ka kana ta fada musu abunda kai tsakaninka da Allah wal hasadu na daga cikin abuwa na haramun shine hasada mutun ya ji kyashin wani ya samu wani alheri yayi fatan gushewa wannan ni'imar daga cikin wancan koda ko shi ba zai samu ba a barar kowa ya rasa wal bughdu na daga cikin abin da yake na haramun shine keta mutun ya zama maketacci bai son kowa ya samu alheri shi sai kadai wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr da ganin fifiko akan wani kana ga babu wanda isa babu wanda ya kai sai kai kadai wal hamzu na daga cikin abubuwa na haramun shine mutun ya zama mai zunde mai nuna mutane da baki a babin walakantawa wal lamzu ko kuma kallo wanda yake na isgilanci wanda yake nuna walakanta wanda aka masa irin wannan kallon har muka bada misali kaman kallon sama da kasa up and down da ake fada wal abathu haka nan na daga cikin abubuwa na haramun shine wasanni wanda ba su halatta wasa na bata lokaci wasu huriyatu da kuma abin da ya shafi isgilanci wani ne wanda Allah ya masa wani jarabawa na halitta kamar dingishi kazo kana isgilanci kana kwaikwayon sa wannan haramun ne wazina da kuma abin da ya shafi zina mata ma'ana mutun yayi amfani da al'aurarsa wajen abin da ya shafi yin amfani da wata mace da ba muharraman su ma'ana ba matarsa ta aure halaliyarsa ba ko ita matar ta yadda ai haka din da ita wan nazaru ila al-ajnabiyya na daga cikin laifin abubuwan da suke na haramun shine mutun ya kalli matar da ba su da wata alaka ta jini ba muharrama sa bace ba akwai aure tsakanin su ya kalle ta kallon da ya wuce wato abinda shari'a ta ajiye na kallo daya wattaladdu bi kalamiha na daga cikin haramun shine mutun ya ji dadin maganar wata mace ya kasa kunne har abin ya ja hankalinsa ya riya wani abu a cikin zuciyarsa wa aklu amwalin nasi batilan da kuma cin dukiyoyin mutane bisa ƙarya ko yaudara ko damfara ko dai wani abu wanda yake na wayo mutum kawai ya ci dukiyar mutane ba tare da dadin ransu ba wal aklu biddin ko kuma abin da ya shafi ci da addini mutum ya amfani da addini ya sayar da mabiyansa don ya samu abin duniya wal aklu bishafa'a da ci da ceto wani abu ne wanda wani ba zai iya ba kai ka shige masa gaba aka yi kuma ka ce sai ya biya ka wannan shi ma haramun ne wa ta'khiru salati an awqatiha dabarin wato jinkirta ta sallah gabarin lokacin ta mutun ya bari gashi lokacin sallah yayi har an kira har ma ya bari ayi a masallaci babu wani uzuri yana zaune har sai lokacin sallah ya fita ya tashi wannan haramun ne wa suhbatu fasikin da kuma sahibantan wanda yake fasiki mutun yayin abokantaka da wanda yake mutumin banza wa mujalasatuhu ko zama da shi inuwa daya duka haramun ne wa talabu ridal makhluqin da kuma neman yaddan mutane wadanda su abokan halittan ka ne da kai da su duka Allah halittan ku yayi bi saqtil khaliq kuma ya zama abun kunyan neman yaddan nasu ta hanyar fusata wanda ya halice ku gaba daya kai da su wa fi'lu shay'in bila ilmin na daga cikin haramun shine aikata wani abu wanda yake mutum baya da ilimin hukuncin abun ilmin shar'iyyin ilimi wanda yake na shari'a ya Allah yake son ayi abun shin halal ne ko haram wa ridha bima radiyahu al-muflisun haramun ne mutum ya yadda da irin abun da fallasassun mutane suke yaddarwa kansu wanda suka lalata da rayuwarsu cikin abun da yake ba da'ar Allah ba to waɗannan sune abubuwa na haramun da malam ya ambata wajen guda 27 qultu to shi wanda ya danyi tafili mana wanda ya maida littafin asarin su'al wa jawab kun domin ina ta maimaitawa asalin littafin shi Abdurrahman al-Aqdari ya ishi ne a matsayin zube kawai ba tare da cewa tambaya amsa ba to shi wannan malami ne da yaso sai dan gyara mana littafin zama yadda yake ganin zai bi karbuwa kuma za a bi amfanan sa sai ya shi a tsarin tambaya da amsa to dan haka duk wannan abin da muke karantawa nasa ne karin bayanin sa ne to anan sai yake saki cewa qultu ni nake cewa in ji shi la shakka wato shi waye kenan wato Muhammad Kani za ku ga a farkon littafin akarba za ga fawaidul minan lil Muhammad Kani shine wanda yayin wannan bayani yace la shakka anna kullu man hafaza ala hadhihi al masail ko shakka babu dukkan wanda yake a waɗannan masaloli da wanda suke wajibai da wanda suke haramun wa amila bi muqtadaha yayi aiki da abin da suke hukuntawa na halaccin yayi kokarin sa yayi abin da yake na wajibin yayi iyayin sa abin da yake na haramun din yayi kokarin kaucewa gurgudan ikon sa fa innahu yanalu sa'adatad darain yace ko shakka babu wannan zai samu rabon gida biyu ma'ana rabon duniya da kuma rabon lahira Allahumma ij'alna min as-su'ada ya rufe da addu'a cewa ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda da su rabon wuta su samu tsiran Allah a duniya da kuma abin da ya shafi lahira amin to wannan shine karshen babin da kuma dan fa'idan da shi malam ya jero abu na gaba shine tamrini wanda kusan ba bukatun mu yi shi ma'ana kaman wasu bakwalwa ko exercise akan abin da ya riga ya gabata a baya abun da yake kawai shiga cikin sabon fasalin idan aka juya shafi wato shafi na 10 kenan za ga inda yake faslun fi tahara fasali a cikin tsarki to jama'a idan aka ce faslun abinda ake nufi da shi wato shine wani yanki da yake a ƙarƙashin wani babi a littafin mai littafi wannan shine ake ce masa al-faslu domin idan aka samu littafi shi gudan kansa yanzu misali littafin su kutum da guda ana ce masa kitabun to a cikin sa ba wai kawai za a yi ta rubutu ne wato na zube a ta tafi har a je ƙarshe ba da aka samu in dai littafin wanda yayi shi ya san me yake yi to zai yi shi a bisa tsarin chapter chapter ma'ana babi babi a wannan babin yayi magana akan abu kaza idan yaje babi gaba yayi magana akan wani abu daban ba wanda yayi a baya ba haka dai har ya kare abin da yake so yayi din kamar yanda masu project suke chapter 1 to 8 go to 9 kowaye dai duk gurgurdan yanda suke kaga ba yayi rubutu ne kawai za a yi ta zubawa ba wani ka'ida ba to karkashin shi kowanne babi bayan gashi littafi ya samu aka yi babi babi to akwai kuma wato abin da ake ce masa al-fasl ma'ana fasali wanda shi yakan zama karkashin babi ne faslun fi kaza to wato kenan wani yanki ne karkashin shi babu din ma'ana har yanzu wannan babu din ba a fita daga cikin sa ba ana karkashin sa dai har sai lokacin da aka sake ce babu kaza to kenan an fita daga wancan an shigo wani idan kun fahimta sai zama kenan sanda ka samu littafi su kutum da guda idan ka bude za ka ga akwai babuka babuka wanda waɗannan babukan su ne suke zama table of contents na littafin abun da littafin ya kosa za a ce maka babi na kaza chapter na kaza har zuwa ƙarshe to a ƙarƙashin babi babin ne ake samun fasula fasali akan kaza fasali akan kaza sai a da rarraba abubuwan ce da zai fi saukin ganewa a maimakon a zo a maka karasu bi haka a ta tafiya te da dai zama a shiga wani maganan ma kaga kamar suna da alaka da na baya to amma idan ya zama aka rarraba ka san cewa yanzu an zo karshe akan wannan da a shiga wani sabon magana ne to wannan shine ma'anan faslun kamar yadda malam ya faɗa to menene ma'anan at-tahara at-taharatu fi al-lugha idan ka ce at-tahara a yaran larabci shine an-nazafa ma'ana tsafta sarki shine ake ce masa at-tahara wannan shine abinda malamai suka ittifaki akan sa waɗanda suke na yaran larabci to idan ko muka dawo bangaren abin da ya shafi wato terminology na malaman wato kowane irin bangare su a bangaren malaman fiqh idan suka ce at-tahara abinda suke nufi da shi musamman a shar'ance hiya sifatun hukmiyya wato ita tsarki wata abace wadda take ta sifa wadda take karban hukunci tujibu li musifiha jawazat tibahati salati bihi aw fihi aw lahu wadda duk wanda ya siffanta da wannan siffa na tsarkin ita tsarkin take halatta masa yin sallah da tsarkin kuma yayi sallah a cikin tsarkin kuma yayi sallah tare da tsarkin to ya bayanin yake abinda ake nufi shine idan har mutun ya kasance yana da tsarkin da shari'a yake nufi wannan zai bashi daman yayi sallah da tsarkin mana ya zama kenan jikinsa ya tsarkake babu wani abu na najasa a jikinsa da ya fito daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu wato abin da ya shafi gaba shine al-aura kenan ko abin da ya shafi baya ma'ana dubura to idan har ya kasance mutun ya kawar da wadannan yayi alola to wannan kun ga kenan yanzu a jikinsa dai babu wani abu na najasa to dan haka wannan zai bashi daman yayi sallah amma a matakin farko ba iya wannan ake bukata ba a mataki na biyu dole abunda mutum zai sa a jikinsa na tufafi ya zama shi ma mai tsarki ne bayan mutum ya tsarkake jikinsa babu wani abu na fitsari ko bayan gida a tare da shi na najasa to dole tufafin ma ya zama jikinsa babu wani abu na najasa sawa'un wannan najasan daga jikinsa ya fito ko kuma daga waje ya sama kamar misali mu ce kwata ai mutum an san baya fitar da kwata to amma idan mutum tufafi ya taba wato kwata ya taba cikin tufafinsa kun ga wannan tufafin ba zai yi sallah ba ta da cewa ba daga jikinsa ya fito ba dan haka najasa ne wanda daga waje mutum ya same shi to ina so mu fahimta ne cewa ko dai wanda ya fito daga jikin mutum ya taba tufafi ko wanda tufafin ya same shi a matsayin bako ma'ana yazo haukan tufafin ba daga jikin mai tufafin ba don haka dole sai mutum ya samu tsarki na tufafi sannan kuma na karshe shine tsarkin wuri inda mutum zai yi sallah dole sai an samu waɗannan sharuɗa kafin tsarki yake cika mutum ya zama jikinsa babu najasa tufafinsa babu inda zai yi sallah tsarkakekke ne to wannan shine ake cewa tsarki to shi yasa malamai suka faɗa wato a bisa wannan ka'ida cewa a ma'anan tsarki kenan sifatul hukumiyyatun tujibu li musifiha jawazat tibahati salati bihi aw fihi aw lahu wannan kenan idan muka matsa gaba zamu ga cewa a tsarin musulunci tsarki ya kasu kashe biyu ne akwai at-taharatul ma'nawiyya akwai at-taharatul hissiyya at-taharatul ma'nawiyya shine tsarki wanda yake na ma'ana shi ba ganin sa ake a fili ba ba za ka nuna shi ba akwai kuma tsarki wanda yake na fili wanda shi zaka iya ganewa eh akwai tsarkin ko babu shi tsarki na ma'ana wanda shine mafi girma daga tsarki na ma'ana na zahiri tsarki na ma'ana ma'anarsa shine tsarkin zuciya mutum ya tsarkake zuciyarsa daga dattin shirka da bid'a da dukkan wani abun da yake na sabo idan mutum ya samu wannan tsarkin zuciyar to shine zai bashi daman ya samu kabiliyan ita wannan ɗayan tsarki na zahirin idan zuciya ya kasance mai datti mai najasa ko da a zahiri an samu tsarki da tsaftata to kuma mutum har yanzu yana a cikin najasansa za mu ga haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadha ya ku wanda suka imani ku sani cewa su mushrikai iyakansu najasa ne su ta da cewa za ka iya ganin wanda ba musulmi ba cikin tsafta da kwalliya da sa turare da komai amma duk wannan tsaftar nasa ya tafi a banza tun da zuciyar tana nan da dauda da najasa har yanzu a kazance ki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda Abu Hurairah ya rawaci hadisin yace wata rana Janaba ya kama ni muna tafiya da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama don haka da annabi ya aike ni Janaba ya kama ni sai na samu kasa na dinga burgima a cikin sa ba ruwan da zan yi wanka bayan na ta burge ma a cikin kasa da na dawo sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kace kace ma yace ai ga abin da ya faru to har ya koya masa yanda ake taimama to a wata ruwayan kuma cewa annabi ya miƙa masa hannu ne zai karbi abu sai ya ce masa a ina cikin janaba sai ya ce almu'minu la yanjus ai mu'mini ba ya zama mai najasa tunda da ya tsaftace zuciyarsa to shi kullun garau yake saboda me zuciyar a tsafta take ba ta da wani datti na abin da ya shafi shirka to saboda haka ina ta so mu gane cewa ma'anan najasa wanda yake na ma'ana kenan ta yadda koda mutun ya tabbatar da ya kawo da najasa na zahiri in na ma'anan bai kawo ba to har yanzu yana nan a cikin duhunsa yana nan a matsayin wanda yake mai najasa abin da zai tabbata mana wannan yau da a ce za a samu wanda ba musulmi ba yazo yayi alola irin yadda kuke alolan sallah wannan za a kira alola na sunanta alola ko kadan ba za a kira ta alola ba saboda me bai riga ya karbi kalmar shahada ba saboda haka sai in ya karbi kalmar shahada wannan hasken imanin ya rada zuciyarsa to nan ne fa in yayi alolan za ta zama alola amma in babu kalmar shahada ta tare da shi koda yayi alolan irin yadda ake yi to wannan bai zama alola ba saboda asarin tushen tsarkin ya bashi a baya don haka wannan ba zai zama tsarki gare shi ba ina fata a fahimci wannan sai kuma na biyu at-taharatul hissiyya tsarki wanda yake na zahiri wanda shine malamin zai mana magana a kayin sa mana ya zama cikin ka ba wannan abu nan da jasa tufafin ka babu inda zaka yi ibada ya zama shi ma babu wani abu nan da jasa tattare da wannan wuri din to ya fara da tambaya yace su'al tambaya kam aqsamu tahara nawa ne rabe-raben tsarki mana tsarki ya rabu zuwa gida nawa ne sai ya ce mana at-taharatu qisman a wurin bada amsa tsarki ya rabu zuwa gida biyu ne na ɗayan su taharatu hadathin tsarki wanda yake na hadasi wa taharatu khabathin da kuma tsarki wanda yake na khabathi to a nan wurin me ake nufi da hadath me ake nufi da khabath الحدث هو ما يخرج من السبيلين idan ka ce hadathi shine duk wani abu da yake fitowa daga dayan hanyoyin nan guda biyu kamar yadda na faɗa da su shine al'aura kenan ko dubura ta baya wanda mun sani al'auran nan na daga cikin abu da yake fitowa daga wurin akwai fitsarin kansa akwai mani akwai mazi akwai wani wannan duka hanyar sa ne duka hanya ɗaya ne duka waɗannan abubuwan suke fitowa kowa da inda yake fitowa kuma daga wannan kafa ɗaya din idan muka koma ta abin da ya shafi dubura shi ko mun san cewa abin da yake fitowa dai guda ɗaya ne shine abin da ya shafi bahaya kenan ka iya hadawa da hutu wanda ake cewa tusa kusa na dan sakewa a ce hutu to saboda haka wannan shine ake ce masa hadafi wani abin da zai fito daga jikinka to shine ake cewa wato tsarki wanda yake na hadafi ma'ana tsarki na kari shine abinda malamai suke ce masa kari kenan abinda ya fito daga jikinka taharatu khabath kuma ma'ana khabath shine tsarki wanda yake na dauda wanda shi ba daga jikinka ya fito ba bako ne ko da daga cikin dan adam ya fito amma ba daga jikinka kai ba sai zama ya taba riganka ko ya taba wani abin da kai mu'amala da shi to a lokacin wannan abin bai da tsarki kenan kamar da zan ba da misali da kwata kwata ya fitu maka ko a koro ruwa baka sanya lafiyar ruwan ba daga wani rariya ka zo wucewa kai alola ka tawo masallaci to wannan dole ka zama mashkuk kai ka tabbatar da meye ne ko kuma kawai ka samu ka cire kayan dan ka samu nutsuwa cewa wannan ba zai zama maka da jasa ba ko kuma ya kasance fitsarin karamin yaro kaga ba kai kai ba yaro ne ko ya zama wato abin da ya shafi mani ko wani abu ya taba jikin tufafi din ko da ba na mutum bane to wannan shine ake ce masa wato al-hadath al-khabath al-khabath ma'azratan to saboda haka waɗannan sune kalan tsarki guda biyu taharatu hadathin tsarkin kari wa taharatu khabath da kuma tsarkin dauda wanda ya taba jikin tufafi ko ya taba inda kake zama to tambaya nan hal yasihul jami'u bi ayyi naw'in min al-miyah shin dukkan waɗannan nau'uka guda biyu taharatu hadath da taharatu khabath suna inganta da dukkan nau'i na ruwa ma'ana kowane irin ruwa ka samu da ya tsarkake maka abin da ya fito daga jikinka ko abin da tufafinka ya taba kowane irin ruwa ka samu da ya tsarkake maka amsa yace wala yasihul jami'u dukkan su guda biyu da taharatu hadathin da taharatu khabathin duka ba sa inganta tsarkin su baya tabbata ya zama ya yadda ake bukata illa bil ma'i at-tahir dole sai da ruwa wanda yake tsarkaka shi karan kansa ruwan ya kasance at-tahir mai tsarki al-mutahhiru ko mai iya tsarkake waninsa mana at-tahiru fi nafsihi mutahhirun li ghairihi wanda dai shi a karan kansa mai tsafta ne ruwan mai tsarki ne sannan kuma za'i amfani da shi wajen a tsarkake wani abun da ya gurbace dan shi ma ya zama mai tsarki to anan wurin lalle akwai karatu babba abinda malamai suke faɗa wannan shine sharadi guda biyu da ya wajaba dole sai ruwa ya cika su kafin ya zama za'i abu na wanka ko na alola da shi in ya kasance bai cika waɗannan sharuɗa din ba to ko shakka babu wannan ba zai zama ya tsarkake mutum ba ba zai bashi dama yayi wanka da shi ko kuma yayi alola da shi ba to anan wurin a kafin muce wasu abubuwa ne wanda suke maida mutum baya kasance a lokacin baya da tsarki sai yayi waɗannan sai yayi tsarkin kafin ya dawo mai tsarki da farko dai idan mutum ya kasance ba musulmi ba sai ya zo ya karbi kalmar shahada yau yayi waye gari ya zama musulmi to lalle wanka ya kama shi na tsarkaka daga dattin kafirci zuwa ga tsarkin musulunci to wannan dole sai yayi wanka wannan wankan da zai ana kiransa wankan tsarki ba wankan tsafta na soso da sabulu ba wal bulugh haka nan mutumin da ya balaga sadda mutum ya zama ya waye gari alamun balaga sun bayyana a gare shi to dole zai wanka nan musamman kasancewa yau ya zama sabon mutum ya fita daga layin kananan yara yanzu ya shiga cikin manya wanda alqalamin rubuta alhaki da lada ya hau kansu shi ma akwai wankan sa sannan kuma alaqlu duka wannan ba zai yi ba sai mutum yana da hankali da haka idan mutum ya zama bai da hankali tabbata ne ko mahaukaci tuburan to wannan kan ba maganar wanka dole sai inda hankali a tare da mutum kafin yayi wankan ya inganta na gaba shine irtifa'u damil haidhi wan nifas shine daukewan jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa da mata suke yi na biyar shine dukhulu waqtis sala shigan lokacin sallah in har lokacin sallah yayi to a lokacin lalle ya zama wajibi in dai zaka yi sallan kuma alolan babu ita to dole sai kai alola ka tsarkaka kafin ka samu daman wato yin sallah to wadannan sune abubuwa guda biyar wanda ya wajaba wato mutum yayi wanka dalilin su a abin da ya rage shine mu tambayi kanmu menene ake nufi da alma'ut tahir suka ce alma'ut tahir shine ruwan da ya kasance tsarkakacce a karan kansa shi a karan kansa lami lafiya yake garau babu wani abun da ya shiga cikin sa bai cakuda da komai ba almutahhir shine kuma ruwan da ya kasance zai iya tsarkake wannan sa bayan shi tsarkakacce ne kuma zai tsarkake wannan sa to anan wajen akwai karatun shine wato kullu ma'in mutahhirin yakunu tahiran walaysa kullu ma'un tahirun yakunu mutahhiran wato dukkan ruwan da aka ce zai iya tsarkake wani sa to wannan ya riga ya tsallake gadan farko dama shi a karkansa mai tsarki ne amma ba dukkan ruwa mai tsarki bane kuma yake zama zai iya tsarkake wani sa a fahimci wannan yanzu misali abubuwan da muke sha kaman ka dauki coke ko zobo ko tsimi ko ma dai me da ake sha wanda suke masu zaki ko masu kala kun ga muna sha ba a babin ai muna shan najasa ko datti ba mun yadda da tsarkin su da tsaftan su ne har muka ce zamu kai baki abun ya shiga cikin mu to da haka kun ga waɗannan abubuwa duka nau'i ne na ruwa amma kuma waɗanda suke masu tsarki amma kuma a gefe guda ba da su ya tsarkake wannan su ba ba zai yi ka dauko ko kai alola da shi ko ka kola ba ko ka ɗebo kudin zaki ka ce zaki alola da shi amma kuma kai da zaka iya sha zaka kenan shi wannan sharadi ɗaya ya cika shi a karan kansa mai tsarki ne tunda gashi har ma za a yi amfani da shi a sha amma kuma ba zai iya tsarkake wannan sa ba da haka wanda zai iya tsarkake wannan sa shine wanda ya kasance ruwa garau wanda babu wani abun da ya shiga cikin sa wato shine dai kasance a karan kansa mai tsarki ne tunda za a iya sha sannan kuma za a iya yin alola ko wanka da shi to wannan shine ruwan da ya cika sharadi guda biyu ya tsallake na farko ya tsallake na biyu to tambaya nan yace ma huwal ma'u tahirul mutahhir wani ruwa ne wanda yake mai tsarki ko mai tsarkake wannan sa jawab amsa yace huwal ladhi lam yataghayyar launuhu shine ruwan da launin sa bai canza ba
awdamuhu ko dandanansa a harshe aw ra'ihatuhu ko shekansa a hanci bima yufariquhu ghaliban da abun da yake bambance shi marin jaye me yake nufi abu karasa na bayanin menene yake nufi da alma'u tahirul mutahhir shine ka wadannan kaidoji guda uku kaidan farko shine lam yataghayyar launuhu ya zama launin ruwan bai canza ba ai mun san ruwa yadda yake zamu ce wa colorless ne ko bai da wani kala na musamman da ka ce shi fari ne ko ja ne ko baki ne ko kaza bai da kala don haka idan har ya kasance ruwa aka ga yayi ja ko yayi wani kala daban to kenan ya hadu da wani abu ne ba ko don haka dole a tuhumi wannan ruwan ya zama ya fita daga cikin tsarin ruwa wanda yake mai tsarki da zai tsarkake wani sa don haka in har launin ruwan ya canza to ya fita daga cikin sabon ruwan da dasu da da'in ibadan alola ko abin da ya shafi wanka dai kenan aw qamuhu ko abin da ya shafi dandanansa mana shi wannan kaga ba za a gane ba a zahiri za a ganshi a yadda kaman ruwa yake haka yake amma ba za ka gane cewa ruwan ya sauya ba har sai in ka sa a harshenka sai harshen ne zai baka sakon lalle akwai wani abu na gishin-gishin a ruwan ko siga-siga ko zaki-zaki ko bauri ko dai wani abu kamancin wannan kamar yadda muka sani ruwa ai bai da wani dandano da za ka ce gashi yau da mun san akwai ruwa mai garɗi kamar ruwan sama da ka ji daɗin sa a baki amma ai ba wai dandano ba ne daɗin ne bambanta da irin ruwan kofo ko ruwan bohol amma idan har ka ji wani zaki-zaki ko bauri ko ɗaci-ɗaci to lalle tabbas wani baƙo ya shigo masa sun haɗu da shi to da haka in har ka ji wani abu wanda yake na bambancin dandano aka ji wani test na daban to lalle wannan ya fita daga cikin tsarin ruwan ko da a zahiri launin sa bai canza ba yanzu misali a cikin nau'ukan waɗannan abubuwa da ake yin su na gora ina jin kaman idan sprite ne ko mai daga shi a kowar da daga shi kamar ruwa fari yawa sprite ne ko daga shi kamar ruwa amma sai ka sa bakin ka daga ji yadda dandanan sa yake da abin nan kaga a zahiri launin sa bai canza ba amma dandanan sa ya canza to wannan ya fudda shi daga cikin jerin ruwa mai tsarki mai tsarkacewa na biyu kenan na uku awra'ihatuhu ko ya zama ya samu canzawa ta fuskan shekansa a hanci kun san hanci yana bada sabo guda biyu ne ko wari ko kamshi saboda haka in har ya zama ruwa ya samu wani abu na shinshina da in ka sa da ka ji wani kamshi ko wari a jikinsa to wannan ruwan ya gurbace ba zai yi alola ba zai yi wanka ba saboda haka waɗannan hanyoyi guda uku da su ne ake auna ruwa a ga shin zai yi a yi tsarki da shi ko ba zai yi ba to amma duka malam ya kawo wani ka'idar da ya game duka sauran abubuwan sai ya ce bi ma yufariquhu ghaliban da abin da zai bambance shi marin jaye abin da yake nufi da shi wato abin da zai zama da in dandano ne da zaran ka sa daga dandanon ya fito ba wai wani sama-sama ba ko kuma ko da kai da kanka ka sa bisa kuskure in har bai fito ba to bai da wani illa tunda bai bada sako a harshe ba ko in ma kallan ne ya kasance kallan bai tasiri a kansa ba to wannan shi ma bashi da wani illa ba zai zama ya hana wannan ruwan kasancewar sa zama mai tsarki ba ko ya zama wani turare aka sa amma kuma taren bai fito ba ba dama a wani gane ba to wannan duka ba zai bambance shi ba amma ya zama da zaran an ga kallan sa za a ga cewa ya canza kala ko da zaran an dana da ji cewa lalle ga wani dandano da ake ji ko da zaran an shinshina za a ji ga wani abu da ake ji na wari ko kamshi to wannan ya fita daga cikin tsarin alma'u tahirul mutahhir da haka dole ba za a yi wani aiki na ibada da shi ba sai a hakura a nemo wani ruwan daban in kuma babu to sai dai a koma zuwa ga abin da ya shafi taimama kafin mu wuce menene yake jawowa a nemi yin tsarki ne manyan abubuwa ne guda uku abu na farko shine abin da ya shafi alola sai kuma abin da ya shafi wanka waɗannan duka maganan tsarki da muke duka akan su ya ƙare in ka ji an ce tsarki a musulunci maganan wanka ne maganan abin da ya shafi alola saboda haka sai madadin su kuma wanda yake mai gurbin su idan ba ruwa ba za ka iya wankan ba ko akwai ruwan amma kuma mutum na da rashin lafiya da ba zai iya sa sassanyen ruwa a jikinsa ba to wannan an bashi damar sai ya taimama a madadin wannan wankan ko a madadin wannan alola sakamakon rashin ruwa ko uzurin yin amfani da ruwa din to da haka waɗannan abubuwa guda biyu manya su ne wanda ake ta maganar tsarki da tsarkakewa don haka in har mutum ya zama ya samu wani abu na karewan tsarki, to ta hanyar guda biyu ne ake dawo da tsarkin. Ko dai mutum yayi wanka, idan abun da ya faru din yana wajabta wanka, kamar abun da ya shafi janaba, kamar abun da ya shafi zuwan jini ga mata, to yanzu ya dauke, to wannan alola ba zai kauda shi ba sai dai wanka. Kamar abun da ya shafi fitsari ko tsuguno ko abun da ya shafi hutu, kun ga wannan shi ba magana wanka ake ba, alola ne kawai zai dawo da tsarkin ka dawo yadda kake a da. Ana fahimta? Zaka kenan wanka, alola sune duka maganar tsarkin da ake yi. Asali daman shi mutum Allah ya halice shi a cikin tsarkin sa. Don haka idan ka ji ana cewa ayi tsarki, ana nufin mutum ya dawo yadda Allah ya yi shi kenan. Asali mutum Allah ya yi shi a tsarin fitra na kasancewarsa mai tsarki. Don haka tsarkin karewa yake yi sai ake so mutum ya dawo da shi. Shi yasa daga cikin martaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisi, wanda yana da kyau idan mutum zai iya ya kula da haka din, mutum ya zama kullun a cikin tsarki yake zama. Kullun ya zama in alolan tawara ne ka sake dora wata, ya zama kai kullun a cikin tsarki kake. To wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Wanda yake haka tabbas ya fi daraja akan wanda baya yi, tare da cewa ba dole ba ne. Inda yake zama dole kawai idan ka tasan mai yin wani ibada da dole sai an yi alolan, to shine yake zama maka dole. Kuma wani ƙarin bayani da ke so in yi shine, mu sani cewa shi fa abin da ya shafi wankan da alolan ba su kasancewa dole, ko da kuwa sun kare har sai buƙatansu ya taso. Yanzu misali haka, kawai sai mutum alolansa ya warware, to in dai ba sallah za mutum zai yi ba, to wannan alolan babu wani abun da za a ce ya zama dole. Shi alola asalinsa abu ne wanda yake kawai abu ne mai kyau, inda ba dan sallah ba shi alola ba yi da wani ma'auni. An fahimta? Amma idan mutum zai yi sallah, dalilin sallah ita wajiba ce, to alolan da za a yi kafin sallah shi ma sai zama wajibi. Domin suna cewa kullu ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, duk abin da ya zama wajibi ba zai cika ba sai da shi, to shi ma wajibin ne. Alola asalinsa ba wajibi bane, amma in har zaka yi sallah, sallan kuma wajibi ce, to dole kuma sai kai alola. Da haka a lokacin shi ma alolan ya bi sahun hukuncin sallah, tunda ba a sallah sai da alola, to gashi kuma sallan ya zo, to alola ya zama dole kenan. Amma in ba lokacin sallah bane, mutum da ya zauna ba alola bai wani laifi ba, sai dai ya zauna da alolan ya fi daraja, ya fi kima abun Allah subhanahu wa ta'ala sama da zamansa ba tare da alola ba. To jama'a, wannan shine bayani akan abun da ya shafi al-ma'u tahir al-mutahhir. Za mu ci gaba? Na'am. Yace mu je ko tambaye ba? To bismillah. Yace ma huwa shay'ul ladhi yufariquhu ghaliban, wani abu ne wanda yake bambance ruwa ya kasance da an gan shi za a ga cewa lallai wannan ya fita daga cikin tsarin al-ma'u tahir al-mutahhir. Jawab amsa yace ka zait, kamar abun da ya shafi mai. Idan aka ce zait shine tsinkakken mai, kamar man fetur kenan, ko mai na injin oil da makamantansu dai, duk wani mai da yake a tsinke shi ne ake ce masa azzait. To idan irin wannan man ya shiga, sawa'un na da mai ko bayi da shi, aka ga dai ga wannan man a ciki, to lalle wannan yayi tasiri a kansa, aka gane, to wannan ya fitar da shi daga tsarin ruwan da za a yi wanka da shi ko alola. Wasamni da kuma abin da ya shafi assam shine wato daskararren mai, shine kamar mai da ake shafawa a ciki, sai kuma me, kamar su basilin kenan da makamantansu, man dai kamar man shanu wanda ba a riga aka toya shi ba, yana nan kun ga a dungule ne a manne da junansa. To shi ma idan ya fada cikin ruwa, ko da a ce bai abin nan ba bai narke ba, to lalle wannan zai haramta wannan ruwan, ba za a yi wani abu na ibada da shi ba, amma za a yi wani abu na al'ada kamar a sha ko na kumancin wannan ba laifi ba ne. Amma a ce har a yi wani abu na ibada ya kawar da wannan da zai sa, to shi ba zai iya ba, tunda wani abu ya shigo cikinsa. Wadda sami kullihi, da kuma abin da ya shafi addasam. To sun yi sabani akan addasam, wasu suka ce addasam shine wato romo. An san romo ai shine duk wani abin da ya zama ne an asalinsa daga ruwa ne, amma ka sa masa wasu abubuwa na kayan haɗi ko yaji ko wasu abubuwa na gishiri da sauransu, to wannan shi ma fi daga cikin tsarin asalin ruwa. Don haka in wannan ya faru, ruwa wannan ruwan ba za a yi aiki da shi ba. Walwazahi, da kuma abin da ya shafi alwaza. Alwaza shine irin abin da yake jikin raguna ko tumaki ko shanu na dattin inda suke zama. Wannan dattin da yake makalewa a jikin fatansu shi ne ake ce masa alwaza. to da haka misali ka aje ruwa a kusa da inda raguna suke ko kuma dai ka aje ruwan suka zo wucewa suka karkada jikin su ko irin wannan abun ya fada a ciki to lalle wannan ruwan ya fita daga cikin layin ruwa mai sarki wasabuni da kuma sabulu wannan ka afili yake da haka sabulu da muka sani idan har ya fada a cikin ruwa to wannan dai kasance ba zai yi sarkin da ake so na alola ko abin da ya shafi wato wanka ba ko da ba asalin sabulun bane domin kun san ai kumfa na haihuwa ne daga cikin sabulu da haka kumfa shi wani ya zo mai yawa wanda ana gani zai canza kalar ruwan ko aka dan dan da ajilalle ga abin sabulu a ciki ko kamshin sabulun to shi ma wannan ruwan ya tashi a aiki ta fuskan a ce ai sarkin wanka da shi ko ai alola da shi wal wasakh da kuma abin da ya shafi datti shine kamar a tsoma kaya masu datti a cikin ruwa a tsami kuma kace zaka yi wanka da shi ko alola to wannan shi ma ba zai yi ba ko wani kura da aka yi wani guguwa ya zo ya shiga cikin ruwa ya bata shi gaba ɗaya ya runa to wannan shi ma ba za a yi alola da shi ko wanka ba wani ahu yace da makamanta irin wannan a takaice dai ya bada ka'ida a sama cewa duk wani abun da ya kasance zai canza ruwa ya fuskar launin sa ko dandanan sa ko shishinan sa to wannan an baka formula general formula wanda kawai da shi zaka auna wannan ababin dada budadawa ne da kuma a dada ganewa abu na karshe yace hal fit turabi ba'sun in ghayyara alma shin akwai wani laifi game da abin da ya shafi ruwa game da abin da ya shafi turbaya ma'ana kasa kenan idan ya canza ruwa kamar da muka sani ruwa daga ina yake fitowa ne za ku ce daga kasa da kuma sama hanya biyu ne yawwa akwai ruwan da Allah ya saba daga sama kamar da yanzu muna cikin damuna akwai kuma wanda yake tsafuwa daga kasa to amma asalin ruwan da galibi ake amfani da shi daga ina ake samu daga kasan ne shi ruwan sama ai abu ne wanda yake seasonal wanda sai wani lokaci ne ma ake samun sa kuma na saman ne ma kamar da masu bincike sai ta fitarwa yake komawa cikin kasa din har ya zama kuma ake iya tunowa a matsayin rijiya da sauransu ai ta amfani da shi to da haka dai kun ga daga dai kasa ake samu ruwan asalin ma'ajiyin ruwa a kasa yake kuma hasali ma ita kanta duniyan suna cewa kusan kaso 2 cikin 3 na duniyan ma ruwa ne to saboda haka idan har ya kasance kasa ko turbaya ya shiga cikin ruwa kuma ya bata ruwan ma'ana a zahiri aka cewa ruwan ya canza kala ya zama kaman jar kasan yayi tasiri akan sa ya zama wani jajaja shin wannan zai tasiri a kullu laifi game da wannan ruwan yayin da ya zama ya canza kala din za a yi wani abu da shi na ibada wanka ko alola wajen amsa yake cewa wala ba'sa bit turabi babu laifi game da abin da ya shafi turbaya ma'ana kasa in har ya zama ya shiga cikin ruwa ko da ya canza masa kamanni babu wani illa babu wani laifi yana nan a matsayin sa mai sarki in dai shi kansa kasan mai sarki ne inda yake laifi ya zama kasan shi kansa mai najasa ne kasan bayan gida ne ko wani kasa ne wanda yake na najasa to shine dai zama yayi tasiri ya masa illa walhamati da kuma abin da ya shafi wato alhama shine da fafken kasa kamar ka ce tukunyan kasko kenan ko irin dan kasko da ake sa turai da sauransu dai to shi ma irin wannan dan ya fada ruwa babu abin da zai tashi domin asalin sa shi din ma kasan ne kai dai ka ai wani abu na sarrafa shi ne aka tura shi har aka zo aka dan kona shi haka ya kame kansa har ake wani amfani da shi a matsayin kwalliya ko wani bukata wasabiha da kuma abin da ya shafi asabiha sabiha shine kamar wato gishiri gishiri da zaka ji wani lokaci wasu rijiyoyi suna yi musamman a wasu yankuna sai ka ji duk yanayin ruwan nasu yana bauri bauri ko gishiri gishiri a cikin sa yawwa zaka ji ruwan yana salty hakan nan da gishiri gishiri ba wai zubawa akai ba haka yanayin kasan su yake to shi ma wannan ba zai tasiri wajen gurbata ruwan ba wal ajurri da kuma abin da ya shafi ajur wanda wato shine taroso kenan na dabbobi kamar wato abin da ake nufi shine kamar ajur kaman duk wani abun da yake na ciyawa shi asalin sa a kasa ake samu kaman ciyawa kamar duk wani abun da yake fitowa ne daga kasa shi ne ake ce masa ajur wala hu yiji ka wadannan da makamantan sa ba za su yi tasiri akan ruwa su fitar da shi daga lissafin kasancewar sa mai sarki ba har sai in ya kasance wasu abubuwa ne da ba wannan ba anan wajen hikiman shi ne wadannan abubuwan kasancewan duka suna tare da shi ruwan ne ba a matsayin baki suke ba yanzu kaman kasa kamar na fada ai shi ruwan daga kasa ake samu don haka dan kasan ya zama ya jirkita ruwan ba zai zama illa ba tunda ba bako bane ba ibo kasan akai aka juye ba an fahimta ba ebo kasan akai aka juye ba, ruwan ne ya zama haka saboda yanda yake tare da kasan, mutakila kasan ne mai kala ya zama jajazo sai ya jirkita ruwan shi ma ya zama jadin, ko kuma a saboda tsaban yadda misali din rijiya ne ya dauko karewa kuma ana yawan amfani da shi, wannan ya tsira gugansa wannan ya cire sakamakon wannan sai ya zama ruwan ma yayi wani jajaja hakan nan. To wannan har yanzu yana a matsayin sa ne mai sarki, ko da kuwa a zahiri ya canza kala saboda shi wannan kasan ko gishirin ko kasko din duka ba wai baki bane, daman tuntuda abokan zaman sa ne, abin da yake illa shine wani bako ya zo masa, don haka ko da gishirin aka ji babu wani laifi, inda laifi yake shine a dego gishirin a zuba ya zama ba wai tare suke ba, daman bako ne ya zo masa, to shine inda yake maida ruwan ya zama ba mai sarki ba, amma daman a tare suke yanayin kasar ne haka, wannan ba zai illa ma wannan ruwan ba, yana nan a matsayin sa na mai sarki. Kun ga irin sauki na addinin musulunci, ta yadda bisa tsarin Allah ya san cewa dole akwai wuraren da zai zama ko wasu lokutan da za ka samu irin wannan, to da haka sai aka sauka mutane domin da aka kallafa musu dole sai an samu ruwa wanda yake garau, to fa dai zama ibadan ma ba zai yi ba, sai dai a koma a yi ta jira sai an samu kenan. To amma sai Allah ya sauka, tunda dai ba bako bane a tare suke, to babu laifi. A yanzu kamar misali a azumi ne, haramun ne kun ga mutum ya ɗanɗana ruwa ko da ɗigo ɗaya ne, ko kuma ya sade wani abu a bakinsa da zai wuce makoshinsa, amma shin haramun ne mutum ya haɗe yawo? Kaga ba haramun bane, ta da cewa shi ma ai kamar ruwan yake, ko ba haka ba? To amma tun da daman shi a ciki yake ba shigarwa kai ba bako bane, ko ka haɗe yawo ba kai wani laifi ba? Kai mukaddara ko da mutum zai tara yawon ne ya haɗe duk da dai a ce yayi kazanta, amma dai bai karya azumin sa ba, tun da dai ba wani abu ne, ba yawon wani bane, in dai yawon ka ne kai ko tara shi kai ka haɗe, malamai suka ce azumi ke yana nan, tunda ba bako bane daman a cikin kan yake, ko ba haka ba? To saboda haka su ma waɗannan abubuwa na ƙasa in dai suna tare da ruwan, ko da ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko an ji wani kamshi-kamshi ko waruwari, in dai a tare suke, to wannan ba zai bata shi ya zama wani ruwan da ba zai amfani ba a matsayin ibada, yana nan a matsayin sa na ruwa mai sarki. Wallahu ta'ala a'lam. Abun da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya tare mu cikin ladan kuskuren mu, Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.